شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren 23 ga watan Rabi'in Tsani, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 28 ga watan April shekara ta 2008. Wannan shine kasad na biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-Imam al-Bukhari da aka fi sani da Sahih al-Bukhari, wanda babban malami balaraban mutanen yamma Abdullahi Gwandu yake cewa sahihuhu ba'da al-Qur'ani afdalu kullu kitabin wa al-mu'awwalu kitabu sayyidil wara wadh-dhabu anhu bima yaquluhu al-kadhdhabu. Bukhari shine littafi mafi inganci bayan al-Qur'ani mai girma. Duk wani littafi da ya kai ya komo ƙarshen tikatika tik, duk abin da sakon da yake dauke da shi akwai jimilla ko tafsilin wannan sako a cikin ainihin Sahihul Bukhari. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. Jeren giyar waɗannan kasusuwa da ake ji ake gani da kuma rubutattun fassarori da sharhohi da za su zo na wannan littafi, mallakar Darul Hadisi Salafiyya ce da ke nan Zaria a Najeriya. Bata halatta wa kowa amfani da wannan ainihin kaset ko wannan murya ko hoto ko wannan rubutu don sarrafa shi ta wata manufa ko da ta alheri bace, bayan saurare da kallo bata halatta kowa yin wani amfani da shi ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Bawwa musulmi masu saurare, idan ainihin ba a manta ba, muna ainihin ƙarƙashin kitabu Bad'il Wahayi, ma'ana littafin da ke bayani dangane da fara wahayi zuwa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, a inda je mu karanta hadisin farko kuma muka ainihin yi ta'aliki da bayanai ainihin akai insha Allah ta'ala. Sai dai kafin mu fara karatun littafin, mai tambayar farko na tambaya ina hukuncin shafa akan safa. Hadisi ya zo sahihi a cikin littafin Sunan Tirmidhi da Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi, annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin shafa akan safa, don haka yin shafa akan safa abu ne wanda yake sunna ta tabbatar da shi. Sai dai ka'idar shi ɗaya da shafa akan hufi shine baya halatta kai shafa akan safa har sai in kayi alwala ka wanke kafarka ka sanya safar, to sannan sai ka rinka yin shafa akai har zuwa wuni ɗaya da kwana ɗaya, wato awa 24 ga mazaunin gida. Ga matafiyi kuma wuni uku da kwana uku, wato awa 72. Wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Fuqaha'ul Malikiyya ma sun tabbatar da haka, kamar yadda malam Abdussami' ya tabbatar a cikin littafin shi mai suna Jawahirul Iqlil a cikin mujalladi na farko, wanda Bahaushe ya fi sani da Lawwali. To a cikin Lawwali din ba sani ba, wannan ya tabbata. Don haka shafa akan safa daidai ne, sunna ta tabbatar da shi. Ka karanta littafin Hukumul Mashi ala al-Khuffaini wal Jawrabaini na Allamatu Shaf al-Allamatu al-Qasimi. Allah madaukakin sarki ya tabbake mu. Wannan yace mace ce mijinta ya rasu kuma tana da kwantaccen ciki, to ya za ta yi domin yin takaba? Abinda Bahaushe yake kira kwantaccen ciki yana daukar ma'anoni dawan guda biyu. Ko dai kwantaccen ciki hakikatan ciki ne wanda ya wuce lokacin da ake sa rai za a haife shi kuma ba a haife shi ba. Abu na biyu kuma shine wata cuta ce da ke tattaruwa a cikin cikin mahaifar mace saboda dadewa, bata ainihin ya aure ba ko kuma bata haihu ba, wadda da turanci aka fi sani da fibroids, tsira ko tsoro. Abinda ni nake cewa a zamanin irin waɗannan na kimiyya da fasahar zamani, abinda yake daidai kafin a tabbatar da cewa cikin nan kwantacce ne ko ba kwantacce ba ne, shin cikin nema ko kwatsira ce, a je a yi bincike ta hanyar ƙwararrun masanan likitoci waɗanda za a fitar da jarrabiyar amsa. In cikin ne, a tambaye su shin zai yiwu a cire shi, cikin ya kubuta, ita uwar ta kubuta, sai a yi. idan haka ba za ta yi ba fa aka gano cewa cuta ce shikenan sai ai mata aiki domin cire wannan cutar domin wannan irin cutar tana taruwa ta ainihin daga cikin mata kamar yadda ka san mai ciki kuma a rinka jin motsi da komai da komai kusan kai da komowar bashi da bambanci da girma da juyawar cikin kamar yadda ciki yake na mutum dan haka shawara anan ita ce sai a tabbatar tukuna to idan har aka tabbatar da cewa cuta ce kun ga yanzu wannan matar ta kabarta daidai da kowace mata ce wata hudu da kwana 10 domin ba ciki ne da ita ba idan ku aka tabbatar cewa tabbas ciki ne likita zai iya cire shi domin ya wuce ka'idar da aka saba ta dabi'a wata 9 da makamantan haka yayin da likita ya cire shi shikenan ta gama ta kabake idan ku likita ya ce akwai hadari game da cire shi domin lafiyar shi kalau cewa a taba shi ko a ce za a cire zai fuskantar da hadari ga rayuwarta da kuma rayuwar shi yaran to abin da yafi shikenan sai a bar shi a cikin har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai cire mata shi sabda ya fita da kanshi to lokacin ne zai zama lokacin takabarta ba dan komai ba anan irtikabu akhaffu dhararaini ne matsaloli ne guda biyu ta zauna tana takaba wadda ba iyaka wannan matsala ce amma kuma ayi yunkurin cire shi domin a kubutar da ita daga wannan doguwar takaba da ba ta da iyaka yana fuskantar da hadari ga rayuwarta to a karkashin haka sai a batta lokacin da ya fita shikenan sanannan abu ne daga ainihin abubuwan da salaf suka bada labari cewa ba kowane ciki ne yake fita bayan ainihin wata 9 ko makamantan haka ba domin imamu malik imamu darul hijra sai da yi shekara 2 dindi a cikin mahaifiyar shi ina fatar an gane kuma aka haife shi lafiya lau gashi yau hadisin shi ma za mu tashi akai insha Allah ta'ala ina fatar an gane dan haka wannan shine insha Allah wannan yake malam ka ce mu je mu yi karatun computer gashi na je na yi diploma saboda haka ina so a taimaka mini admission na makarantar da ka gama ma'ana ta yola ai abun mai sauki ne kawai sai ka sai form ta direct entry sai ka cika sai dai daga cikin requirements din akwai English da math da physics akalla in ba chemistry ba biology ba matsala amma dole da economics tilas ka kiyaye in har ka hada waɗannan requirements din diplomar ka kuma ta kai merit shikenan zaka iya samu insha Allah ta'ala da zaran ka cika form kai applying ka kawo mun photocopy ne maka garantin insha Allah ta'ala zaka samu amma akwai buƙatuwar a samu wani lokaci da za a zauna a tattauna da matasa akan a ba su shawarwarin yaya ya kamata su yi karatun computer domin wasu suna tafiya suna yin karatun computer ba inda ya kamata ba misali idan yanzu diplomar da yake fadi ba diploma ce wadda ta fito daga jami'a ba jami'a ba za ta karbe ta ba kun ga wannan matsala ce sannan me kake so ka karanta a computer ita computer kamar saniya ce in ka shiga mahauta zaka ga wani kashi yake tsayawa eh wani kuma fa bargo wata ma'aikata ce a cikin kashin shi kuma nan ne teburin shi ya cika bargo yake tsayawa kawai wani kuma fa kitse yake tsayawa kawai wani kuma kayan ciki wani kai da kafa wani fata yake tsayawa wani tsoka yake tsayawa wani duka ashe kun ga wannan yana buƙatar tukuna ka san me kake so ka zama so kake ka zama software developer wato software engineer wanda zaka rinka tsara programs ko ka so kake ka zama computer engineer wato hardware ko ka so ka zama so kake ka zama information technologist ko ka so kake ka zama system analysis misali duk ire-iren waɗannan abubuwa ko ka so kake kai ka samu ka zama fanni zaka iya ko ko kana so ka kware ne a harkar jarida ko ko so kake ka je ka koyi computer dan ka zo ka gyara aikin ka da kake na siyar da yadi ko kafinta ko menene kaga duk akwai bukata duk wannan duk abin da ka gani har mai faskare zai iya amfani da computer na fata an gane za ta iya detecting mishi wannan itan kalko ne ma'ana ya bushe kakau dan ya san shirin da zai mishi ko ba akwai ruwa a cikin shi kaga akwai bukatar ka san me kake so kai da ita saboda haka shawara da nake bayarwa kenan in dai diplomar ka daga wata jami'a ce daga cikin jami'o'i to za ka iya sayan direct entry form sai ka apply, amma in diploma ka ta irin institutions ce din nan dake cikin gari to masha Allah sai dai ka sai jam kuma form ka kai apply. Akalla dai zama kana da credit kamar guda 4 zuwa guda 5, amma dai physics da math da English da economics to sai kuma abubuwan da suka taru a haka to mustahabbai ne, amma dai waɗannan abubuwan su ne basic. Ina fatar an gane. Qala Sheikh al-Imam al-Muhaddis al-Nihrir Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فعي ما يقول. قال عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samu shi daga malamin shi mai suna Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi. Ana danganta shi da Tinnisa, gari ne a kasar Masar dan yaje ya zauna a garin, amma asalin shi mutumin kasar Sham. Almajirin Imam Malik ne, ya ruwaito Muwatta daga Imam Malik. Wato abin da ya faru, Imam al-Bukhari mutum ne mai wayo a cikin neman ilimi mai hikima. Almajiran Imam Malik da suka ruwaici Muwatta suka warwatsa a garuruka suka je suka ci gaba da karantarwa, sai Bukhari ya rinka bin su dai yana koyo Muwatta tun daga Madina ya fara wurin Isma'il ibn ukhti Malik. Akwai kanwar Imam Malik da take da ɗa mai suna Isma'il, Imam Malik ya rike shi, babban almajirin Imam Malik ne kuma dan kanwar shi ne. Sai Bukhari ya je ya koyi Muwatta a hannun shi, sannan ya tafi kasar Sham ya je ya koya wurin Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, ya taho Misra ya zo ya koya wurin Abdullah ibn Wahab, ya koya wurin Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi. Haka yi ta kewarawa sai da ya kware game da ainihin wato Muwatta. Dan haka zaka ji hadisan Imam Malik da yawa suna nan a cikin wannan littafi na Imam al-Bukhari. Akwai hadisan da ma baka iya jin su a cikin Sahihul Bukhari, kuma Imam al-Bukhari ya koyi su a Muwatta ne, ɗaya daga cikin Muwattoi almajiran Imam Malik. Amma in ka duba Muwattanka da kake amfani da ita a nan Najeriya ko yammacin Afirka da za ka ga wannan hadisin ba. Me yasa? Saboda kai kana amfani ne da Muwatta riwaya ɗaya, Bukhari ko ya yi ƙoƙarin tattaro riwayoyin Muwatta ne gaba ɗaya. In kana son ganin ire-iren waɗannan tattaruwar hadisan, sai in ka samu Muwatta da babban malami Abu Usama Salim ibn Eid al-Hilali ya haƙƙaƙa ta a cikin mujalladi 5, to duk wani hadisi da aka ce Maliku ya ruwaito za ka same shi ainihin a cikin wannan Muwatta. Ina fatar an gane. To Abdullah ibn Yusuf kenan at-Tinnisi qala yace akhbarana Malikun, Imam Malik ya ba mu labari an Hisham ibn Urwa, daga Hisham dan Urwa dan Zubair, wato wannan jikan Asma'u kenan, tattaba kullun Abubakar ibn Siddiq. An abihi ya karbo daga mahaifin shi Urwatu dan Zubair, an Aisha shi ku ainihin mahaifin nashi wa kenan Urwatu dan Zubair ya karbo daga gwaggon shi kanwar mahaifiyar shi kenan, ko innash kanwar mahaifiyar shi ita ce Aisha. Ita Aisha mahaifin su ɗaya da Asma'u, amma mahaifiya kowa da tata, tsakanin su kuma shekara 16 ne. Asma'u ta girma Aisha da shekara 16. To Aisha ce ta ruwaito wannan hadisi, wanda ya ruwaito hadisin kuma daga gare ta ɗan yayarta ne, shine ainihin wato Urwatu dan Zubair ummul mu'minina uwar mu'minai. Na'am, dukkan matan Annabi sallallahu alaihi wasallama iyayen mu'minai ne, mazan su da matan su, kamar yadda Allah yake wa azwajuhu ummahatuhum, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwaye ne ga dukkan muminai maza da matansu. To wannan uwantaka ba uwantaka ce ta haihuwa ba, don ba su suka haifi muminai ba, wato ba biological mothers bane, uwaye ne na mukami da daraja. Zaka girmama su kamar yadda kake girmama mahaifiyarka. Zaka iya shiga daki ka same ta tana saye da kayan zaman gida, kamar yadda in ka shiga dakin mahaifiyarka sai kai sallama ka shiga, tana saye da rigarta da zani ba sai ta sa hijabi ba. To haka dukkan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wannan matsayi. Sannan kamar yadda ba za ka ji kunyar yi wa mahaifiyarka duk wata magana da ta shafi uwa da da ba, haka haramcin a aure su. To amma abin da ya shafi matsaloli waɗanda suke biyo baya dangane da auratayya, ba za ka iya aurenta ba, amma in tana da ya za ka iya auren yarta. Kamar Ummu Salama tana da ya, to kai mumini za ka iya auren yar. Ko kun gane yadda matsayin uwantaka yake kenan ko? Wato akwai ƴan wasu wurare da aka ɗan halatta wasu abubuwa wanda ya sha bambam da uwa ce kai tsaye wadda ta haife ka. To darajar su kenan radiyallahu anhu anha, Allah ya kara mata yarda. Aisha kenan ita ce take cewa kubidan nabiyyu wa mata bayna qara'ibi fa hasbi bi hadha mafkhara wa kafani wal baytu bayti wal makanu makani. Tace an dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rungume a hannaye na, haka sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin lafiya tayi rashin lafiya, sai wa Aisha ishara a lokacin baya iya magana, ta rungume shi, sai ta rungume shi kamar yadda da ke uwa ke runguma da. Ana wannan hali sai yayanta Abdurrahman ya shigo, sai Annabi ya ga yana goga magogi, sai Annabi ya kwallara ido akan magogin. Da ike Aisha mace ce mai hankali mai kaifin basira. Na'am, duk mace mai hankali da kaifin basira ba sai mijinta ya ce yau tuwo nake so ba, za ta rinka aunawa tana fahimtar yana son kaza sai ta yi, yana son kaza sai ta yi. To wannan ita ce mai cikakken kaifin hankali. Amma ki ta yi mishi tuwo sai ran da yake to Allah ba za a yi shinkafa ba ne a gidan nan? Aisha tana da kaifin hankalin daga ganin ya kwallara ido akan abin sai ta gano yana so kenan, amma ba da bakin magana. Sai ta ainihin yi wa yayan nata Abdurrahman magana, sai miƙo wannan yace, sai ta gutsura, da ta gutsura sai ta tauna wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai da ya laushi, sai ta sa mai a baki ke mishi aswaki, tana gama mishi aswakin nan sai ta je na cewa Allahumma ila rafiqil a'la, Allah gare ka zantawo, Allah na fi zaben in zauna da kai, Allah wurinka nake son zama. Shikenan sai aka dauki ran nashi. Shine take cewa an dauki ran Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tallafi a hannaye na, haka sai tace fa hasbi bi hadha, wannan ya ishe ni daraja, wa kafaniya, ai wannan na samu ni ma na hada, ma'ana Aisha ma ta samu credit, ta samu daraja, ta samu mukami. Allah ba zai taba daukar ran hannun manzon shi a hannun muguwar mace. Tace fa hasbi bi hadha mafkharan, wannan ya ishe ni alfahari da daraja, wa kafani, kuma ko wannan kadai na samu ne ma ya isa. Sai tace wal baytu bayti, a daki na ya rasu, a daki na aka rufe shi, wal makanu makani, kabarin shi inda aka sa shi annan ne wurin kwanciyata, kuma shi ya zama wurin kwanciyar manzon Allah har kiyama ta tashi. Aisha tana da daraja bi ijma'il awwalin wal akhirin. To Aisha kenan, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata ran yace mata zo nan nayi mafarki, sai in ji an ce ga amaryarka, sai in daga lullubi sai in ganki, yace sai da ne wannan mafarki tashi uku, yace ke mata ta ce tun daga duniya har kiyama. To Aisha uwar mu'mina ce Allah ya kara mata yarda. Aisha tace anna al harith ibn hisham radiyallahu anhu, wani dattijo cikin sahabbai mai suna al harith dai hisham, yana daga cikin mutanen makka, Allah ya kara mishi yarda, tace sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, ya bada ainihin labari, fa qala yace ya rasulullah, wato ya tambayi manzon Allah, yace ya manzon Allah, kaifa ya'tika al wahyu,
yawa wahayi yake zo maka, tawawa wahayi yake zo maka. Tambaya ce ta neman ilimi ba ta neman ƙuraba, tambaya ce ta neman fahimta ba ta neman ainihin wato jayayya ba. Yawa wahayi yake zo maka kaifiyar, shin mala'ika ne yake zuwar maka ko magana ce ko yaya al'amarin yake?
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله يتي أحيانا يأتيني ونلوكة وحي يكن زوغريني مثل صلصلة الجرس كمر كرر كرر روا أنن أبن ديكي نفي دي جرس با كرر روا إر كرر ما إر كرر بينا نفي الناقوس وددات زومي كارا حكا ما ناسي جغلن حكا دياج حكا شيكينا وهو أشده عليا. Wannan ita ce hanya mafi tsanani da wahayi yakan zo mini. Wato wannan na nuna wahayin yakan zo ta hanyoyi masu mabambanta. Wata hanyar na da wahalar dauka fiye da wata. Dan dama Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Magana mai nauyi ko in za ta shiga, to shigarta na da nauyi, na da wahala. Dan haka sai yace to irin wannan hanyar sai in ji kamar karar ram haka a kunne na. To shikenan sai in ji wahayin ya fara zuwa gare ni. Fayassimu anni, sai mala'ika ya rabu da ni, wa qad wa'aitu anhu ma qala, na haddace duk abin da ya fadi. Ma'ana ta farko kenan. Fayassimu anni, sai wannan halin da na shiga ciki sai ya ainihin kau daga gare ni. Ma'ana a lokacin da na ji karan nan kamar karar kararrawa, sai in ji kunne na ya dode, bana jin duniya, bana jin komai, sai wannan wahayin. To a daidai lokacin da wannan hali zai fita daga gare ni, to sakon duk da na gama jin shi kuma na haddace shi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahyana yatamassalu li al-malaku, yace wani lokacin kuma sai mala'ikan ya rikide mini ya zama rajulan, ya zama mutum, sai ya zo fayukallimuni, sai ya magana da ni. Fa'i ma yaqulu, sai in haddace duk abubuwan da ya fadi. Kunga yanzu kuka duba wannan kaifiyar ta ƙarshe ita tana da sauki akan ta farko, wanda kawai yana zaune sai ji ƙara, daga nan sai ji ya fita daga irin wannan rayuwar da yake, ya fita daga irin wannan hayyacin da yake, sai sako ya ci gaba da ainihin zuwa. Zaka ji as-sayyida Aisha za ta zo ta ta'aliki akan ainihin wannan hadisin. In ta ta'alikin sai kaga ta'alikin ya ƙara fito da ainihin ma'anar hadisin. Gashi qalat Aisha radiyallahu anha, Aisha Allah ya ƙara mata yarda, tace ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. تجي ناتب غنيش حقيقة أنا سوكا ميدا وحي كوكما وحينا سوكا غنيش أوترانا ودتكد أنا نسني فيفصم عنه سيغ ملوكة دا ملائكة زي ربدشي وإن جبينه ليتفصد عرقا قوشيش ينا تتفقو دا زفا. Abinda Aisha take so ta hada maka anan shine ga tsananin sanyi a yinin, amma saboda yadda jikin shi yake daukar zafi in wahayin na sauka, bayan wahayin ya kare, mala'ika ya rabu da shi, ya fita daga halin da yake ciki, sai kaga zufa tana tsatsaho mishi duk da matsanancin sanyin da ake ciki, cewa al'amarin ba na wasa bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisi na biyu a cikin littafin nan na Sahihul Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya saki ainihin ruwaito shi, ya maimaita shi da ƙarin lafuzza da wasu hanyoyi waɗanda za mu zo mu samu a lamba ta 343. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Wannan ainihin hadisin yana ɗauke da ilmomi waɗanda kaɗan daga cikin abubuwan da za mu zo mu ji insha Allahu ta'ala. Aisha malama ce wadda har in ta ruwaito hadisi sai ta ta'aliki ta sharhi a kai. To daga nan ne sai malaman hadisi suka ce ya halatta ashe ga malami na hadisi, masanin fiqh ko tarihi ko wani ilimi, in ya ruwaito hadisi sai ya ƙara, sai tsaya, sai sharhi, ya ƙarin bayani, wanda wannan ƙarin bayanin ba hada shi zai da hadisin ba. Dan kaga sai da ta gama ruwaito hadisin karkab, sai Urwatu ya ce qalat Aisha, sai kuma Aisha ta ce. Yanzu wannan ya nuna kenan wannan maganar ta'aliki ne da Aisha ta yi mishi bayan ta gama ruwaito hadisi. To wannan na daga cikin asalin dalilan da ke tabbatar da halaccin yin sharhi ga littattafan hadisai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ainihin ake ruwaitowa kenan. Sannan kuma wannan yana nuna
akwai bukatar in ka zo kai wa mutane kwatance daidai da abin da za su fahimta. Kowa ya san tsananin sanyi in yana faruwa, sannan kuma ka hada da ba wata na'ura ce ta zafi ba, rushi ne aka hada a gaban shi ba, sako ne yazo sauka gare shi, sakon na karewa kawai sai kuma ta ga cewa goshin shi yana fitar da zufa, yana fitar da guni. Wannan dalili ne akan tayi wa mutane kyakkyawan misalin hada yanayin gari da hada yanayin jikin shi, dan ka gane cewa al'amarin yana da matukar ainihin tsanani in yazo sauka gare shi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To bari mu ji kadan daga cikin abubuwan da babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya fadi a cikin Fathul Bari, yace wa fi hadisil babi min al-fawaid ghair ma taqaddama. Ai kun ga mun ji fa'idoji sadda muke karanta wannan hadisin ko? Sai yace to banda waɗannan fa'idojin ga waɗansu, anna su'ala an al-kayfiyya li talab at-tuma'anina la yaqda'u fi al-yaqin. Tambaya da ɗalibin ilimi zai game da yaya kaza ke faruwa ala gafarta malam dan ya samu ƙarin natsuwa, wannan baya suka game da yaqini, wato da imanin wannan ɗalibi. Yanzu da Al-Harith dan Hisham yayi tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake mishi yaya wahayi ke sauka gare ka, yana shakka ne? A'a, yana neman ƙarin natsuwa ne. Kun ga wannan ya dace da abinda Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya tambayi Allah madaukakin sarki, yace arini kaifa tuhyil mauta. Ha, Annabi Ibrahim shi ma me ya tambaya? Kaifiyar ihya, yaya kake rayar da mamata? Kala sai yace awalam tu'min, baka yadda bane da ni, baka yadda gaskiya bane, baka yi imani bane? Kala bala, walakin liyatma'inna qalbi, yace na yi haka ne dan ƙara samun natsuwar zuci. Dan haka wannan irin tambayar jama'a, dalibi ya tambayi malami akan alagafarta malam yaya ake kaza, ba rashin kunya bace, neman ƙarin samun ilimi ne da kuma ƙarin samun natsuwa. Ina fatar mun gani. Wa jawazu su'ali an ahwal al-anbiya'i min al-wahyi wa ghayrihi. Kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin tambayar halayen da annabawa ke shiga ciki game da wahayi da kuma waɗansu al'amura daban. Ya halatta a tambayi annabawa, in ana saukan muku da wahayi, yaya abin yake faruwa, yaya kuke ji? Ko a ce ku annabawa in kuna bacci, yaya kuke ji? Ko ku annabawa in ba ku da lafiya, yaya jikinku yake? Ko mun fahimta? Duk wannan ya halatta. Imam Muslim ya rawaito hadisi, ina zaton mahar da Imam al-Bukhari da yake da Abdullahi dan Mas'udin, ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi da lafiya, yace ya rasulullahi, yanzu kuma annabawa ashe ana muku rashin lafiya, ana sa muku cututtuka? Sai yace ai mu ana sa mana cututtuka, ninkin ba ninkin naku. Babu lafi in kai tambaya jama'a, ba rashin kunya bace, neman ilimi ne. Abinda ake nema game da kai shine zama kana da tsarkin zuciya, ba neman kura ba, neman ilimi. To babu lafi insha Allah. Sannan sai yace wa annal mas'ula anhu, kuma abinda ake tambaya game da shi, idza kana za aqsamin yadhkuru almujibu fi awwal jawabihi ma yaqtadi at-tafsil. Idan abinda ake tambaya game da shi abu ne wanda ya karkasu kashi kashi, to babu lafi shi kuma malamin in ya tashi sai ya bayyana cewa ai ga abin yadda yake, sannan kuma abin kashi kaza ga yadda yake, kashi kaza ga yadda yake, kashi kaza ga yadda yake. Ina za mu dauki wannan kaifiya aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dubi in ya kaifiyar ba guda ɗaya bace, dan haka sai faɗi iri iri din. Dan haka in mutun yace maka yaya alwala take ala gafarta malam, sai ka ce to alwala ana iya yin ta ɗai ɗai, ana iya yin ta biyu biyu, ana iya yin ta uku uku, ana iya yin wata gaba uku, wata biyu, wata ɗaya. Ko kun fahimta? Duk wannan ana buƙatar malami yayi wa ɗalibai dangane da haka, tare da cewa abinda suka tambaya menene, abu guda ne su suke gani, amma shi malamin da yake ya san abin ga yadda yake. Wannan ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dauda suka ruwaito shi, gashi nan a farko-farkon hadisin Bulughul Maram, hadisi na da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama, aka ce mu masunta ne, muna ainihin hawa jirgin ruwa, mu dade kwana da kwanaki ko wata da watanni, mu ɗibi ruwa a jarkuna, wannan ruwan shi za mu sha, shi za mu yi alwala, shi za mu yi janaba, tunda dadewa muke akan teku ba ma sauka ba ma fitowa gaba sai bayan lokaci. Yi wankan janaba shin yaya hukuncin wannan ruwan in ya kare mana ko kuma in ya gaza wadatan mu dibo ruwan teku wanda yake da dandanan gishiri ko kanwa mi wankan janaba da shi mi alwala da shi wanda muka tafi da shi a jarakuna kuma mu sha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa at-tahuru ma'u ai ruwan teku mai tsarki ne shin ba ya amsa musu tambayar ba to amma da yake akwai wani karkasuwa game da hukuncin kuma ruwan teku sai yace al-hillu maitatu abin da ya mutu cikin ta halal ne a ci wannan ita ce malaman usulul fiqh suke kira ha جواب الحكيم حكى الامام ابو بكر ابن العربي يفدي a cikin aribatul ahwazi yace jawabul hakim a cikin ilimin usulul fiqh game da bangaren fatawa ita ce dalibi yayi tambaya sai malami ya amsa mai tambayar sai kuma yaga akwai bukatar yayi kara mushi bayanan da ta iya yiwuwa ya bukace su to sai ya mushi wannan karin amma sai malamin yaga akwai bayani akwai bukata in babu bukata kawai mutum ya ce maka farallan Allah guda nawa ne sai ka ce guda bakwai ne idan ko ka lura akwai bukata sai ka ce na daya daura niyya sai ka tsaya kai bayani na biyu wanke fuska sai ka tsaya kai bayani na uku sai ka ci gaba har zuwa guda bakwai ne amma in babu bukata fa amsa mishi tambaya daidai da abin da ya tambaye ka kagan ka fahimci wannan a jarabawa to ba a irin haka kenan a jarabawa aka ce maka farallan Allah guda nawa ne sai ka ce guda bakwai ne sai kai shu kar ka fara sharhi dan karshen tan ka fara sharhi sai malamin ya soke waɗannan ya rage maka makin ko kuma ya condemn tambayar amsar ta ka gaba Allah madaukakin sarki ya taimake mu kun ji abin da babban malami Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya faɗi dangane da ainihin wannan hadisi kenan wanda babban malami Al-Imam Al-Bukhari ya ainihin ruwaito mana shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan tafiya ta yi tafiya kuma sai mu taho wurin sirkin shi kuma kanin shi a hukunce shine al-Imam Badruddin al-Aini manyan malamai ne Allah ya hada su gari guda anguwa guda wannan yana bin mazhabar Shafi'iyya wannan yana bin mazhabar Hanafiya wannan mai bin Shafi'iyya shine Ibn Hajar ya fi karkata zuwa ga hukuncen hadisi wannan mai bin mazhabar Hanafiya shi kuma ya fi karkata zuwa ga ra'ayoyin fiqh wanda ya fi kwarewa game da ainihin hadisi da tarihi wannan kuma ya fi kwarewa dangane da fiqh da larabci wannan ya karatun hadisi da la'asar shine Ibn Hajar wannan kuma yazo ya karatun hadisi da magariba shine Badruddin al-Aini ko kuma akasin haka to wannan yazo ya karatu Ibn Hajar sai dalibai sai su je sai su kai labaran abubuwan da aka fadi Badruddin al-Aini in yazo ya dan yi naqadi ya dan yi kaza ya dan yi kaza ya dan yi kaza Ibn Hajar baya kula shi saboda shi Ibn Hajar shine babba dan ya dauki kanwashi ya ba Badruddin al-Aini aure tare da suna da bambancin ra'ayi amma tunda dai musulmi ne ake da ma fada tsakanin malamai kuma Abdullahi wanda yace ai kamar bin Sulayn ne a wurin buduro akuya ba ka raba su da fada ka tara bin Sulayn wurin buduro akuya kuma aiki ya samu ina fata an gane to sakamakon wannan sai dai wata rana da abin yawa Ibn Hajar zafi sai ce da Allah ku rabu da wannan mutumi duk abubuwan da yake zuwa ma yake muku na sharhin Bukhari nawa ne na rubuta sai kanwata ta je gaishe ni kuma sai ta dan fato ta kai mishi sai kuma yazo yana yi mana rashin kunya da abubuwan da mu ne muka koyar da shi kaza 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 to manyan malamai kenan gashi al-Imam Badruddin al-Aini shi kuma sunan nashi sharhin Umdatul Qari Umdatul Qari babu rinda tattauna bayanai akai yace istinbatul ahkam wa huwa ala wujuhin yace hukunce hukuncen da zamu cire a cikin wannan hadisi ga su ta fuskoki daban-daban al-awwal fihi isbatul mala'ika raddan ala man ankaraha min al-mala'ida wal falasifa kun ji yadda malamai suke sharhi yanzu fuskar da wancan ya dauka ta sharhin daban da wannan yace wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa akwai mala'iku aina ba mu cire haka hadisin da yace mala'ika yakan zo mini wani lokacin sai ya rikide zama mutum ashe akwai mala'iku kenan to menene unsur menene abin da aka halicci mala'iku da shi shine hadisi ya fassara mana cikin musnad al-imam ahmad da sahih bukhari da muslim cewa da haske aka yi su Allah kenan Allah madaukakin sarki yana da iko akan komai yadda ya ɗibi ƙasa yayi adamu ya ɗibi harshen wuta yayi aljanu sai kuma ya ɗibi haske yayi mala'iku to mala'iku halitta ce wanda yake ba a siffanta su a hukunci da mata ko maza sai dai a wajen bamiri in magana ta kama da gurgurdan yadda larabcinka yake ko yaranka zaka iya cewa mala'ika jibrilu ya ce idan a yaranku ya ce ta ce ne ba za a ce kai kuskure ban kace mala'ika jibrilu ta ce ba a ce a'a in har yaranku ya hukunta kalmar mala'ika don wani lokacin kalma take haifar da janda wato ina bakano zai sa keke sai ce keke na yayi faci ba zai zagi kuma sai ce keke ta tayi faci daidai ne kuma ina ba ta an gane yawa to haka to mala'iku kenan jama'a mala'iku suna ainihin wato halitta ce da yake tabbatacciya sai dai mulhidai sune masu musun Allah madaukakin sarki wadanda suka ce babu Allah kuma suka ce dalilin da yasa suka ce babu Allah dan ba su ganin shi ba ba sa iya taba shi ba sa iya sansana shi ba sa iya jin kanshin shi to babu shi sai suka ce to duk abin da yake ta wannan nahiyar ma ba za su yarda da shi ba tunda ba sa gani ba sa jin mala'iku to sai suka ce babu su to mulhidai kenan haka philosophers irin su Aristotle da makamantansu su ma sun yi musu mala'iku sun ce babu mala'iku ƙarya ne kawai Allah ya kiyaye الثاني ابن بيود رأيت رواية من الحديث فيه أن الصحابة كانوا يسألونه عن كثير من المعاني وانا يعنون أشي صحابي ديوا ما أم بس قانا أبو بسنا تنبي ميما أنا أبو تو أشي أتكين سنة كينا مجالس نقالبين إلمياك ما تأبو تقوفر تنبي أي تنبي مي أوري مككي كتنبي أقوم أي مكبياني gashi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su gane abu ba sai su yi tambaya wa kana alaihi salatu wassalamu yajma'uhum manzon Allah yana tara sahabban shi wa yu'allimuhum kuma yana karantar da su wa kana ta'ifa tas'alu wasu su yi tambaya abinda aka ba su amsa su je su rike su yi aiki da shi wa ukhra tahfazu wasu kuma cikin sahabbai sai su haddace karatun da tambayar da amsar baki daya wato addi su idar da wannan abin da suka ji wato balligh su isar da shi su kai shi inda ake bukata hatta akmalallahu ta'ala dinahu haka suka je wannan aikin har sai da Allah ya cika addini shi daga cikin waɗannan mutanen akwai sahabi Abu Huraira wanda wannan jabalul hifz ne dutse ne babban dutse wajen adda akwai Jabir ibn Abdullah akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Aisha as-Siddiqa akwai ire-iren su suna nan burjit cikin sahabbai waɗanda su ba ɗan su zo su ji wa'azi ne kawai ba su ji wa'azi su ji tambayar su ji amsar su haddace su je su karantar su isar da sakon da irin wannan aikin nasu Allah ya cika wannan addinin ya yadu su ne babban malami yake yaban su Ibn al-Qayyim yake cewa ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu ولولاهم ما كان في الارض مسلم نتي wadannan sune sahabban manzon Allah wadannan sune yaran manzon Allah sune masu isar da sakon shi yace ba dan su ba da duk duniya ba a samu musulmi ba walaulahum kadat tabidu bi ahliha ba dan su ba ba kasa ta yi tuntsura gudi-gudi ta kife da mutananta ina fatar an gane waɗannan jama'a bayin Allah sun yi aiki sun idar da amana amanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar musu ko harafi ɗaya ba su rage ba sai da suka idar da ita Allah ya ƙara musu yarda as-salis abu na uku da muke sani a cikin wannan hadisi na ilimi shi dilala ala anna al-malak lahu qudra ala at-tashakkuli bima sha'a min as-suwar wannan dalili ne akan cewa mala'ika na iya rikida ya zama duk abin da ya so daga cikin abubuwa da Allah madaukakin sarki ya bashi iko akai na'am mala'ika na iya rikida ya zama mutum qur'ani ya tabbata mana da haka mala'iku suna iya rikida su zama ko menene Allah madaukakin sarki har ma in suka so cikin mutanen su dauki surar wani kamar yadda mala'ika jibril kan dauki surar wani sahabi mai suna Dihya to mala'iku suna rikida yaya suke rikida wasu suka ce wasu zikirori ne Allah madaukakin sarki ya basu da sun yi su sai su abin nan ingantacciyar magana malamai suka ce a kamar kai ne in ka so tafiya wani zikiri kake sai kafaka ta fara tafiya ai ba sai ka roƙa kafaka ki ba kawai sai dai zuciyarka da ta udurta tafiya kawai sai ka ji ka fara yi su ma haka da sun so su rikida kawai shikenan sai su rikida wannan ita ce ingantacciyar magana to kadan daga abubuwan da muka ji kenan daga cikin fa'idojin wannan hadisi wanda babban malami al-Imam Badruddin al-Aini ya kawo mana Allah madaukakin sarki ya gafarta musu babban malami al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah al-Ju'fi yace حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقال الخديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي جماعة كنجو أن الحديث وأن الإمام البخاري ساموش دقى ببن مالمي ميسونا الإمام يحيى ابن بكير مالمين متمن كسم مصر كما الماجر الإمام ليس ابن سعد shi ko Lays ibn Sa'ad babban malamin hadisi ne da fiqhu kuma attajiri ne dan kasuwa sai ya taho Madina sai suka hadu da Imam Malik suka yi karatu Imam Malik ya girmama shi ya mutunta shi ya rinka kawo mishi abinci daga gidansu wani lokacin muzakara ta kama ya tafi kwana dakin Imam Malik ya mutunta shi ya ci abinci sai ya rike wannan abu a ran shi ya ji dadi nazo karatu Madina aboki na Malik ya taimake ni to da ya koma gida sai ya samu jali mai karfi da ya fara kasuwanci yana karantawa yana kasuwanci sai kasuwancin ya rinjayi karantarwa sai shi waye gari zama babban dan kasuwa to tafiya tai tafiya dai har ma sai ya kulle karantawa baki daya to rannan sai ya samu labari abokin shi a Madina Maliku ya zama babban malami duk duniya ana zuwa ana koyo karatu a wurin shi har ya zama Imam Malik sana'ar da mahaifin shi yake yi ta aikin ainihin dillanci da aikin yadi da kaza kaza da siyar da tufafi har Imam Malik ma baya iya yin wannan sana'ar ya koma ya tare kawai karantawa yake to sai rayuwa ta fara kunci yawaici bashi nan sai al'amura suka nauyaci Imam Malik har Imam Malik yayi dabda ya daina karantarwa saboda rigingimin rayuwa sun yi mishi yawa sai labari ya kai zuwa ga Lays ibn Sa'd sai Lays ya marmaza ya rubuto takarda zuwa ga Imam Malik cewa to Allah gafarta malam labari ya iso gare ni cewa ka sadaukar da rayuwarka da lokacinka kana karantawa amma matsalolin rayuwa sun yi yawa har kana neman ka karantar ka sani da cewa karanta ka daina karantarwa ka sani da cewa karantarwar da kake ita ce ta sauke mana nauyin karantarwa ma'ana abin ya zama fardu kifaya kenan idza qama bihi alba'd saqata 'an albaqi wasu sun tsaya da karantarwa to sauran sun samu sauki to in ka daina karantarwa fa to dole mu ma mu rufe shaguna kowa ya dawo ya wajibin shi tunda ba wanda ke daukewa yace dan haka ban mi yadda ka daina karantarwa ba amma ga miliyoyin kudi nan waɗannan kudi ka rinka amfani da su da kaji za su kare ka aiko mana aka ce sai Laysi ya amfani da hankali ya aiko da kudin da Imam Malik zai ci hayya rayuwar su amma duk da haka sai yace in sun kare ko in kaga za su kare ka aiko mana aka aiko Imam Malik ya biya bashi ya zauna ya gyara gida ya gyara rayuwar shi sai makaranta ta dawo ta rayu to da yake Imam Malik shi kuma zahidi ne mai taka tsantsan ne bibiya rushe kudin kuma kwana biyu ya sake rubuta takarda to dan Kasimu ai sauri a tafi Misr a karbo har ya rasu shi kuma bai sake aikawa ba sun ishe shi tunda ya samu abin da yake nema aka ce in ya tashi sai wa iyalin shi cefanan hatsi na shekara sai dauki kudin cefanan yau da gobe sai ba su sai zage ya ci gaba da karantarwa mana kun ga yadda malaman salaf suke neman rufin asirin juna kenan su malaman salaf abinda suke so ya za a yi a ci gaba da karantar da jama'a ko da kuwa wanda zai karantar ba su bane amma dai kar a bar jama'a ba a karantarwa murna suke in suka ji ga wani malami ya zo yana karantar da addinin musulunci sai suna kawo mishi dauki da gudunmawa suna kawo mishi taimako me yake bukata me zai ja mishi matsala su taimaka mishi dan kare matsala ta faru malaman salaf kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan mutum shine ake kira Lays ibn Sa'd al-Misri shine malamin Yahya ibn Bukair malamin Bukhari to malaman hadisi suka ce Lays ibn Sa'd afqah min Malik suka ce yafi Malik ma iya fikihu me yasa amma ba ji labarin shi ba bai da mazhaba bai da ka'ina da mazhaba don kana karanta littafin sharhohi zaka rinka jin an ce Lays ya ce kaza Lays ya ce kaza to amma me yasa shi bai karfi ba aka ce illa anna ashabu lam yaqumu bihi bai da dalibai da yawa don haka daliban ba su je sun yada karatun ba ma'ana duk malamin da yake son ya yada addini ya sadaukar da lokacin shi ya baiwa dalibai dama daliban duka don suka kwashi karatu shine sai a ji sunan shi ko ina a duniya don haka duk littafin hadisin da ka bude kakab sai ka ji wata ran aka ce Lays ibn Sa'd afqah min Malik suka ce yafi Malik ma iya fikihu me yasa amma ba ji labarin shi ba bai da mazhaba bai da ka'ina da mazhaba don kana karanta littafin sharhohi zaka rinka jin an ce Lays ya ce kaza Lays ya ce kaza to amma me yasa shi bai yi karfi ba in aka ce illa anna ashabu lam yaqumu bihi ba ga dalibai da yawa don haka daliban ba su je sun yada karatun ba ma'ana duk malamin da yake son ya yada addini ya sadaukar da lokacin shi ya baiwa dalibai dama daliban duka don suka kwashi karatu shine sai a ji sunan shi ko ina a duniya dan haka duk littafin hadisin da ka bude kakab sai ka ji wata ran an ce haddathana maliku a ciki saboda mai Imam Malik sai da ya share fiye da shekara 60 yana karantawa ka san ko garuwa kake yi ka shekara 60 kana garuwa duk garin ku za a ji labarin ka baka ji tsohuwa mai ruwa innal mauti ba shi yawo take da silmi na sussuka ba susuka yawo take da turmi na susuka har waka akai mata ka gani ina fata an gani to haka al'amarin yake jama'a shekara 60 ai ba wasa bace yace haddathana laysu laysu ya ba mu hadisin da ya karbo an uqailin daga uqail an ibn shihab daga muhammad ibn shihab az-zuhri sarkin malaman sunna kenan an urwata bin az-zubairi daga urwatu dan zubair to ga wadanda suke rike da bukhari nuskar da muka yi musu photo stat irin nuskar hannuna wadda nuska ce dama kamar yadda muka ce duk nuskokin bukhari alhamdulillah daya ne to amma wajen buga wannan nuskar an bi kaidoji na imla'i shi yasa na zabe ta wajen rikewa yanzu kun ga sunan urwatu shi yazo a ƙarshen wannan sadara ko to ibn zubair din sai tazo a farkon wacan sadara ta biyu ko to a kaida ta rubutun imla'i jama'a alu da kake jin shi alu to akwai alu ja akwai alu baki alu ja din da kake jin shi sahabbai ne suka yi mishi ja din sun suka tashi rubuta shi a cikin mushaf a cikin qur'ani tun zamanin usman sai su rubuta shi da jar tawada to bahaushe da yazo shi kuma a kaidar shi ta tajwidi sai ya sa mishi aluja to duk inda kaji aluja to a sama yake a karatun allo don kaji alu baqifa to shi kuma a ƙarshen wato wata kalma yazo to a ƙasa yake sai a sa shi a ƙarshen wata kalma kamar jaa jimun da alif to wannan alif din a karatun allo sunan shi alu baqi amma arrahmanu yanzu min jayen nan kaji fatahatta ta ja alu to alu din wani iri yake a sama yake ba a karya kalmar ba to sahabbai suka tayi sai sashi da jatta wada dan haka ba haushe da yazo sai ce aluja alubai ko kun fahimta jama'a to idan kuka gane wannan jama'a to kaida dangane da alu ba a sa wa alu alhamza a sama ko a ƙasa domin shi wasalin shi ba tabbatacce bane duk inda alu yake kamar Allahu Arrahmanu wasalin shi ba tabbatacce bane ana tashin shi ne in a farko ne a ce Allahu amma in yazo a tsakiya ba to kade shi ake ko soke shi ake shine sai ka ga an ce alu da tabi lallan da shadda sai ka ji an ce wani wurin alu da suka to din da kaji alu da suka da alu da tabi to an yazo ne bayan wani wasali sai a kade shi kenan ko a soke shi to dukkan alu jama'a ba a sa mishi alhamza to ita kuma alhamza fa to tana da tata kaidojin to yanzu ba magana alhamza zamu ba magana alu zamu to alu din da zamu magana kuma wani irin alu ne guda daya da suke kiran shi hamzatu ko ibnu alhamza alu din da ke zuwa a sunan ibnu da ibnatu zaka ji an ce fatimatu ibnatu muhammad misali aisha ibnatu abubakar muhammad ibnu abubakar to wannan alhamza ta ibnu nake son dan tattauna mana akai malamai suka ce a kaidar rubuta ta in ka zo zaka rubuta muhammad ibnu ibrahim idan har Ibrahim din nan uban Muhammad ne uba na jini ko karka tabbatar da alhamza din in ka tabbatar da alhamza din kana cewa me karatu kenan Ibrahim ba shi ya haifi Muhammad ba uba ne na rana ba biological father bane dan haka ku kiyaye in ka zo rubuta sunanka idan sunanka Ibrahim ibnu Ishaq sai ka sa Ibrahim ibn Ishaq karka sa alif din sai ka sa Ibrahim sai ka sa ba'un da nunun karka sa alif din kana sa alif din to ya fassara mai karatu cewa Ishaq ba ubanka bane uban rana ne uban tasha ne ka tsince shi a bakin titi ku kiyaye wannan ka'idar to amma kuma koda shi Ishaq din mahaifinka ne idan rubutu ya kama a farko ne zaka fara da ibnu din baka son ka sa sunanka kamar zaka sa ibnu ishaq to zaka tabbatar da alhamzar tunda a farko ne idan kuma kana rubutu ne ka sa ibrahim ibnu ishaq sai zama ishaq din ba za ta shiga cikin wannan layin ba za ta koma cikin layi na biyu dan haka a layin farko zai zama ibrahim ibnu ishaq to ana so ka tabbatar da alhamza anan ma'ana wannan kenan
duk inda kalmar ibnu tazo a ƙarshen sadara wadda bayan ita babu wata kalma to dole ka tabbatar mata da alif din koda shi wanda zai biyo baya uba ne mahaifi haka duk sanda ibnu tazo a farkon magana to dole ka tabbatar mata da wannan alhamza din to idan ka rubuta misali ibrahim kuma sai ibrahim din sai ta kare a kalmar ƙarshe ta jumlar farko jumla ta biyu zata fara da me ibnu ishaqa ko to sai ka tabbatar da alhamza ku duba shine ya faru anan da yace an urwata ibnu zubair sai ka tabbatar da alhamza aka tambaye ka me yasa aka tabbatar da alhamza tare da cewa zubair shi ya haifi urwatu sai ka ce saboda sunan urwa ya kare a can ibnu kuma zata tashi anan to dan haka dole a tabbatar da wannan alhamza din jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan kaida ce ta imla'i an aisha ummul mu'minina daga aisha uwar mu'minai annaha qalat ita aisha tace wato akwai sunaye wadanda yake kamar yadda muke cewa shi yasa kullun dole in zaka karanta ko ka karantar dole ka san al'adar mutanen da kake karantar da karatun su ko kuma adabin su literatures musulunci yazo da harshen larabci to dan haka ba za ka raba musulunci da al'adun larabawa ba kun ga yanzu suna irin su Aisha Khadija Fatima wadannan sunaye ne irin sunayen da Bahaushe ke sawa talle Audi Mudi da ko maka misali makamantan su in ka ji talle a cikin Hausawa ba sunan yanka bane wani yanayi ne ya faru aka sa wa da talle in ka ji Audi ba sunan yanka bane ba kuma sunan rana bane da ne yazo ta wani yanayi in ka ji Aisha a jahiliya ko Fatima a jahiliya ko Khadija a jahiliya wani yanayi ne ma'ana dukkan yar da aka haife ta lokacin haihuwa beba wanda Bahausa yake cewa bakwaini wanda za a je sai an sa ta a cikin incubator ne ko menene na likita kwalba dan kwalba to dukkan dan kwalba a jahiliya shine zaka ji namiji ne fice mishi Khadiju in kuma mace ce sai sa mata Khadija ma'ana na kasashe wanda lokacin haihuwar shi bai yi ba sai uwar ta haife shi kuma Allah ya rayar da shi to shine sai a sa mai Khadij in namiji ne ga sahabi nan zaka ji Rafi'u ibnu Khadij ga sahabiya Khadijatu to wadannan sunaye ne na al'adar larabawa tun jahiliya amma manzon Allah ya yarda da su dan haka daidai ne za mu iya ci gaba da sawa in ka ji Aisha a jahiliya Aisha uwar tana da yawan wabi ƴaƴan ba sa rayuwa da ta haifi mace sai ta mutu to da an haifi wata sai a sa mata Aisha daga Aish wai ana fatan wannan ta rayu har aga girmanta shine sai a sa mata Aisha ma'ana wannan ƴaƴa girma da an yaye su shekara ɗaya shekara biyu sai su mutu in ka ji Fatima fa to uwar tana da wabin da har ma ƴaƴan ba su kai wayaye kafin a yaye su sun mutu to in ta haishi wannan sai ta sa mata Fatima daga Fida yayi wai Allah ka bar mana wannan ko yayanta mu gani ma shine sai ta sa mata Fatima to kaga Fatima Aisha Khadija waɗannan sunaye ne na al'adar larabawa amma annabi ya yarda da su to mun yarda da su kuma daidai ne ka sa wa ƴaƴayenka ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to me yasa sunan Aisha baya daukar ainihin jarra wannan kuma na hauke ne tashi ya ce an Aisha ta me yasa bai ce an Aisha ti ba gashi ne larabci ne to me yasa dalili suna na mata a larabci baya daukar me baya daukar kasara to shikenan a ce ba a daukar jarra din tunda za a zo wani wurin da ba kasara ba ce jarra ce ka ji dalili na daya daga cikin dalilan da ya sa wasu sunayen na mata ba su dauka to amma akwai wani sunan na mata kuma baya daukar kasara ko bai daukar jarra saboda wani dalilin kamar Zainab me yasa Zainab bai daukar kasara ka taba jin an Zainabi sai dai an Zainaba to me yasa jiddo ne amma da wani ƙarin dalili shine saboda ya zo da siga ta sunan maza idan sunan namiji ya zo da sigar sunan mata kamar Hamza Hamzatu ne, Hamzatu ga takuri nan a ƙarshen shi ta wadda alama ce ta sunan mata, to ba zai dauki kasara ba. Idan sunan mace yazo da alamar sunan namiji kamar Zainab, to shi ma ba zai dauki kasara ba. Wannan nahaw ne. Al-Imam Suyuti yace an-nahaw wal-lughatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutub. Yace nahaw da lughar Arabiya dole ne ga duk mai neman ilimi. Yace amma in ka tashi kaje malamai su koya maka, kaka bude littafi zaka samu matsala. Don littafi yana dauke da karatu ne, malamai kuma suna dauke da ilimi. To in ka tashi sai kaje wurin malami, Allah gafarta malam, nazo a koya min ilimi. Sai malam yace to siyo littafi kaza. Amma ba a rungume blogul marami ko risala ko iziya, kace malam nazo a koya mini iziya, baka dila da bin ilimi ba. Dan da ka tashi shiga secondary ba zuwa kai ka sai littafai Macmillan da Oxford da sauransu, kaje kace nazo a koya min waɗannan ba. Tafiya kai hannunka rabbana ko jaka baka da ita ko pensiri ba. Shi malamin shi zai ce kaza. To haka ake neman ilimi a musulunci jama'a. Allah ya taimaka. Aisha uwar mu'mine annaha qalat, tace awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min alwahyi arru'ya salihah fi an-nawm. Sarkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fara da shi na daga wahayi, wato wahayi nau'i nau'i ne, kamar yadda akwai hanyoyi daban-daban da muka ji wahayi ke sauka ko, to shi kanshi wahayin nau'i nau'i ne. To nau'i na farko na wahayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara gani shine sai ya fara ganin al-ru'ya salihah fi an-nawm, kyawawan mafarkai, mafarkai masu dadi annabi ya rinka gani a cikin ainihin mafarki. Ya mafarki Allah ya raba mutanen Makka da bautar gunki, ya mafarki mutanen Makka suna sallah, ya mafarki mutanen Makka sun daina tawafi tsirara, shine ire-iren mafarkan masu dadi waɗanda in ya gansu sai tashi yana murna, amma kuma bai san me zai biyo baya ba. Wannan wani nau'i ne na sako Allah yake turo mishi, amma sai ya fara mishi a hankali. Na'am, wannan dalili ne kenan akan duk sanda ba a karantar da mutum ilimi mai nauyi sai a fara sassako mishi da mafi sauki daga ciki har zuciyar shi ta fara tabbata akan wannan mai sauki, sannan sai a fara a cigaba da kawo mishi masu nauyin dan ya iya dauka. Ina fatar mun gane. Fakana la yara ru'ya, sai kasance annabi baya yin mafarki illa ja'at misla falaki subhi, sai wannan mafarkin yazo kamar wayewar gari. Duk abin da manzo Allah ya gani a mafarki sai abin ya tabbata a ido biyu. Ya ai wannan hatta salihan bayi ma takan faru gare su. Akwai salihan bayi wanda in dai har ya mafarki to abin da ya gani sai ya faru. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan al'amarin da haka ya fara zuwar mushi, dan a wannan lokacin shi ba annabi bane, yana daga cikin salihan bayin Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Summa hudiba ilayhi al-khala, sannan sai kuma aka sanya mushi son kebewa. Sai manzon Allah ya rinka son, ya rinka kebewa, ya rinka tafiya yana zama shi kadai. Wa kana yakhlu bi ghar Hira, sai ya rinka tafiya yana kebewa a kogon Hira. Kogon Hira wani dutse ne a kasar Makka, yanzu zaka iya cewa yana arewacin Makka, dutse ne mai girma. To a kasan shi akwai kogo, akwai rami. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je wannan kogo sai ya zauna. Fayatahannasu fihi, sai ya rinka ibada. Sai mai riwaya ce wa huwa ta'abbudu, sune ibadoji. To a cikin wata riwaya ta sahihul bukhari sai aka ce fayatahannafu daga alhanifiyya, sai ya rinka tunani na bin addinin annabi Ibrahim, sune ibadoji. Sai zo yana tunani yanzu mutanen nan da suka daya suna bautar gunki, suna yin tawafi tsirara, ya za a yi a dawo da su kan addinin annabi Ibrahim? Wannan tunanin da ike yin shi ma menene? Ibada ce. Ashe tunanin yaya za kai ka gyara al'ummar ka, wannan tunanin ma ibada ce. Ina fatar an gane. To amma wannan shine mataki na farko ko mataki mafi rauni na me na imani wanda za ka bi wajen gyaran jama'a. Daga tunanin fa sai me sai tabbakawa. Dan haka jama'a, in za a yi da'awa ba tashi ake kawai a tafi a tashi kamar farin dango ba, ku tashi kawai fiya-fiya ta kashe ku, a'a. Za ku je wa'azi gari kaza, sai kun zauna kun binciki me tarihin garin, yaya garin yake, su waye malamai a garin, su wane ne kaza, suwa ne ne kaza suwa ne ne kaza lokacin farko da zamu tafi wa'aziyo la jama'a ta waya na buga ne bincike game da garin sai na gane gari ne dake cike da manyan malamai amma babban alfaharin su shine harshen larabci harshen larabci ba irin wannan naku na ɗan haya islam ba na hau da sarfu na menene irin waɗannan na hau wadi a maqamatul hariri maqamatul hamdani shu'ara'us sitta to da na shirya wa'azi na sai naje ina cikin wa'azi mallan ina jawo baitutuka ashe manyan modibai mallan sai suka ce haba kaji wa'azi kenan ba irin rashin kunyan nan ana kame ana abin nan waɗannan abubuwan sai ja hankalin su to ko da na tafi yola na zauna mallan 40 hadisi na sa karatu amma sai ga babban modibba ya dauko ya ce ai ana karantar da hadisi ne tafsirin hadisi da ce ai ya salloka kagan nan ne yasa aka jawo su a jika shine an je musu ne da abin da suke ganin wanda ya iya to shine ya isa to in zaka tafi mai duguru fa gyara haddaka da muka tashi tafiya mai duguri muka je jama'a na tashi ayoyi na dukkan zan yi wa'azi suna kaina sai na ja aya sai wani yace ba daidai bace sai nace a kuma ka tuna haddaka yace sam nace ku kawo qur'ani a duba aka duba sai aka ga a shine kuskure sai aka yi kabbara balai yawa kabbari ya ga yawa to haka wannan ita ce hikimar Allah wajen aiko da annabawa da Allah ya tashi aiko da annabi Musa sai aiko shi cikin mutanen da suna da dimbin ilimi suna da wayewar kai suna da kimiya da fasaha sun iya sun kwari suna da fasahohi ne banu Isra'ila sai Allah ya turo annabi Musa da abin da yafi nasu su sai sun hada batir an yi caji an yi haska da gulab an yi kaza sannan fitila ta tashi annabi Musa sai ya zo shi ya dauki tafin hannun shi ya sa a hammata in ya fito da shi sai ya haske wurin sai ce kai this is the most technology wannan yafi kowa sai ya ruda su sunnar Allah kenan wajen aiko da annabawa zamanin annabi Isa fa zamani ne na ɗan tsubbu na ɗan sudabaru na ɗan rufa'ido annabi Isa ya zo da abubuwa sai je ya samu tsuntsu wannan zai na tafo sai ainihin hura mishi rai shikenan sai ya tashi amma duk da ya gama sai kawo bambanci da nasu sai ya ce bi iznillah a wannan zamanin da Allah madaukakin sarki a cikin ilimin shi da iyawar shi ya san cewa zamani ne na ilimi na kimiya da fasaha zamani ne ba na yi da abubuwan da suka shafi karafuna ko kaza ba zamani ne na kwakwalwa a cikin dan karamin lokaci sai Allah ya aiko annabin da ke da shekaru 63 sai ya zo da littafin da yake bai wuce a saka shi aljihu ba amma kuma nan shekara 63 ko shekara 63 gaba ɗayan shekarun annabin nawa ne 63 wanda da wani annabin sai shekara 3000 to wannan shekara 63 kadai yazo da littafin da bai wuce a saka shi aljihu ba amma yazo da duk wani wanda yake takama da ilimin komai akwai a ciki da suka ce a kawo musu aya aka ce wata aya awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilaykal kitaba yutla alaihim littafin da aka saukar musu ana karantawa ai wannan ya isa ashe in kuka gane haka jama'a duk sa'ad da ka samu al'ummar da kake son ka shiryar da su zuwa ga abin da yake daidai banda sakon da zaka zo da shi sai ka zo da wani abu wanda yake sun gamsu da shi me yasa kaji kungiyar MSS ta Najeriya tace ba ta dada wasu malamai ba sai malaman MSS ban sani ba ko sun gyara wannan fatawa MSS tana da ka'ida akan malaman MSS su kadai ke mata fatawa amma za su iya kiran wani malami za su iya kiran ka za su zo su ci amfanin shi amma fatawa da rigingimin MSS din suka tashi fa dan ba wanda ya san abin da ke cikin MSS sewa sai dan MSS in ba ka ba sai ka zo kai musu fatawa da za ta biya musu bukata ba saboda baka san larurar su ba idan ka dubi wannan al'amarin da kyau sai ka gano cewa ashe jama'a a waɗannan zamunnan ana buƙatar duk inda za ku tura mutane masu da'awa su je da wata siffa da wani ilimi da wani abu wanda zai gamsar da mutanen waɗannan gurare na daga cikin hikimar da ta sa annabi ya tura Mu'az ibn Jabal da Abu Musa al-Ash'ari suka tafi wa'azi ƙasar ina kasar Yaman saboda kasa ce ta kristoci masu ilimi sun iya sun kware Abu Musa al-Ash'ari dan ina ne dan Yaman ne Mu'az dan Jabal dan ina ne dan Madina ne to waɗannan sun kware sun goge game da sanin kristoci kenan yanzu daga gariya idan za mu tura mai wa'azi zuwa akwa ibam sai mu tura wanda aka haife shi a anguwar mai gado anguwar mai gado can ne dabar kristoci a zaria saboda shigantaka yanzu ma cewa anguwar suke anguwar yesu in ka je ka samu dan anguwar juma ka tura shi karshen ta in yi karatun sallar juma zai ta musu koyaya ko kuma sallar juma kaga ashe ko ina akwai bukatar hikima a wajen da'awa kuna fatar ku fahimci wannan da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka ka dubi ɗaliban jami'a ka taɓa ganin sun kira wani dattijan limamin juma'a ya musu wa'azi ɗaliban jami'a ba sa kiran shi saboda shi ɗalibin jami'a duk inda yake so yake a tashin hankali so yake a hayaniya to tsoho kuma so yake a zauna lafiya to da ya zama tunaninsu ya saka ba sa gayyato malamai tsofaffi ka duba ɗaliban jami'a da kyau ba yadda za su gayyato tsoho ɗan shekara 70 ya zo ya musu wa'azi amma har ya zo wurin sai a aje shi an gama sai a ce to rufe da addu'a ina fata an gane to jama'a kun ji to Allah madaukakin sarki haka ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana zuwa kogon hira yana tunani dangane da addinin annabi ibrahim ya za a yi a gyara a dawo da mutane a kai ya za a yi waɗannan mutane da suka ɓata suke bautar gunki ɗayan annabawa da salihai suke tsafi suke danganta tsafi ga annabi ibrahim to shine ya tafi yana tunani akan haka al-layali zawatil adad sai ya dibi wasu kwanaki masu adadi sai ya je zauna a cikin kogon hira qabla an yanzi'a ila ahlihi kafin ya dawo zuwa ga iyalan shi wannan gaba ta wannan hadisi ta nuna mana wasu abubuwa kamar haka duk sanda kake nufin kawo wani gyara to kana buƙatar kafin ka tinkari wannan gyaran ka tsaya ka tsara abubuwan ka kai tunani me zai biyo baya yaya zaka fuskanci kaza in ya biyo baya yaya zaka fuskanci kaza in ya biyo baya abu na farko kenan abu na biyu wannan khalwa da annabi yake zuwa yana yi jama'a yana yin ta ne kafin ya zama annabi to dukkan ibadoji da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi daga sadda aka fara mishi wahayi zuwa rasuwar shi sune ibadojin da Allah yake neman mu da mai koyi da shi amma abubuwan da ya aikata kafin ya zama annabi ba a kiran su kafirci subhanallah ba a kiran su jahiliya amma ba a kiran su ibadar da za a yi koyi da ita a karkashin wannan jama'a babu khalwa a cikinci kada ka kware wasu lokuta ko kuma wani daki ka ce zaka shiga khalwa khalwar mu musulmi ita ce itikafi idan kana buƙatar ibadar da zaka kebe a wani wuri a wasu lokuta ko wasu ranaku to sai ka shiga itikafi amma babu khalwa da mutum zai ce bari shi je shiga khalwa sai ce ina alaramma ai ya shiga khalwa baya zuwa sallar jami'i baya fitowa an yi sallama baya zuwa jana'iza baya zuwa sallar juma'a yana khalwa ta kwana 40 maka tambaye sai ce annabi ma ya shiga khalwa a annabi ya shiga khalwa ne kafin lokacin da aka umarce shi da ya isar da sakon da za a yi koyi da shi dan haka khalwa ba sunna bace gare mu ina fatar mun gane sannan kuma wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana diban wa kanshi kwanaki na'am idan zaka yi tafiya ana so in so samu ne ka sanar da iyalanka zaka tafi wuri kaza kuma zaka dawo lokaci kaza a karkashin wannan malamai suka ce to in ka tashi dawowa wannan lokacin zaka iya shigo gida ko yaushe domin ana tsammanin zuwanka tafiyar da ta zama ko ba a san sadda zaka dawo ba dan baka fadi ba ko kai dan baka sani ba in ka kai gare to karka ainihin shigo gida dan karka zo ka firgita su sai ka samu wani wuri ainihin kwana in gari ya waye sai ka taho in ko ba haka ba sai amfani da fasahar zamani a yanzu ta yi musu waya cewa ga kanan daga Lagos ka iso Kaduna dan haka kana sa rai nan da karfe 10 na dare zaka shigo gida kana kusa da gidan sai ka sake dantala musu waya cewa ga kanan ka zo a zo a bude maka kofa to kaga wannan amfani da fasahar zamani ce wanda Qur'anin shi ya kawo ta awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilaykal kitaba yutla alayhim Qur'ani shi yazo da fasahar zamani Allah ya taimake mu na'am na'am
ya tsaya ne a tunanin kawai.
Na'am.
Idan kuma tunanin ne mana.
Na'am.
Ya akai Annabi ya samu wannan tunanin.
Na'am.
Kuma kun da tadiri mai kitabo ne kuma.
Eh.
Kuma kun da tadiri mai kallihi ne.
Na'am.
Nau'i ne na wahayi ya faru kamar yadda muka ji na farko ya faru a ru'ya. Nau'i na biyu mai sai ilhama. Allah ya rinka kimsa mishi ilhama shine tunanin ka dawo ka bi kaza, tunanin ka dawo ka kawo kaza. Ina fatar mun gane. Kun ji ta inda ya samu wannan tunanin kenan na dawo da al'ummar shi zuwa ga addinin Annabi Ibrahim shine aka kira da at-ta'abbud. Amma ba wasu salloli ne yake yi ko wasu zikirori ba. Domin ba a saukar mishi da komai daga ciki ba. Na'am. Allah ya taimaka. Sai yake cewa wa yatazawwadu lidhalika kuma in Annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi sai yayi guzuri. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ku rinka yin guzuri in za ku tafi hajji, in za ku tafi wurin ibada ku rinka yin guzuri. Amma guzuri mafi shine me? Guzurin imani. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallama in zai tafi na guzurin taqwa, in zai tafi Annabi yana yin mene? Yana yin guzuri. Ashe in zaka tafi itikafi sai ka dibi guzuri, in zaka tafi aikin haji sai ka dibi guzuri, in zaka tafi haji sai ka je guzuri, umara sai ka je guzuri, zaka je makaranta sai ka dibi guzuri. Ba wai kawai ka tafi ba kuma ka je kana ta roko. In an tambaye ka ka ce to a ibada ka zo. Allah ya taimaka. Summa yarji'u ila Khadija, sannan sai kuma ya dawo wurin matar shi Khadija, fayatazawwadu limithliha. Sai ya sake ɗiban guziri irin wancan guzirin da ya ɗiba da zai tafi. Na'am. In Allah ya taimake ka ka samu wata hajjiyar birni mai son sunna ka aura. Allah ya taimake ka ka dace da wannan sunnar. In za ka tafi makaranta ta ɗibi kuɗin makaranta ta biya maka. Ta cika maka but da buhun shinkafa. Taimaka ɗinke-ɗinke. Ka je in aka sake bada hudu ka sake dawowa. Ina fatar mun gane. Ta sake maka guzuri ba laifi bane, ba kaskanci bane, ba wulakanci bane. Ita kuma ta sani yin haka sharafi ne, daraja ce mace ta taimaki mijinta. Kada wannan ya sa ta wulakanta shi ta rinka mishi ko ta ne wa ƴaƴan shi gori. Ubanku ma mu muka ciyar da shi kafin a haife ku. Ayya. Allah ya ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kin bata ayyukanki hajiya, sharafi ne, daraja ce ki auri mai ibadar Allah, daraja ce ki auri ɗalibin ilimi, ki taimaka mishi wajen neman ilimi. Saboda haka duk matar da Allah ya taimake ta ta zan hajiya ce, ko ranki ya daɗe ce, ko mai wadata ce, irin Khadijatul Kubra, ta samu miji mai son addini, mai son sunna, mai son ilimi, to sai ta ɗauka wannan yana daga dalilin da ke tabbatar da ita mutuniyar kirki ce, da Allah ya bata ikon ta samu irin wannan ta aura. Shi yasa hajiyoyin birni da ba a da miji, to ga ustazan kan layi fa suna jira. Ina fatar mun gane. Daraja ce, ɗaukaka ce wallahi. Kun ga gashi sai ya zo wurin Khadija fa yatazawwadu limithliha. Sai sake ɗiban guziri. Ya san hajiya ta tara. Zuwa zai kawai ya ɗiba, to hajiya zan yi kwanaki kaza. Don haka dubu kaza zai isa. Buhun shinkafa kaza zai isa. Sukari tiya kaza. Shinkafa mudu kaza. Za mu samu ganyen ti kaza, sannan muna buƙatar mu riƙe naira kaza. Duk hajiya sai ta ɗauka ta bayar. Sharafi ne, daraja ce, ɗaukaka ce. Hatta ja'ahul haqqu, ana wannan hali sai gaskiya ta zo mishi. Mece ce gaskiyar da ta zo mishi? Ita ce alhaqqu, saƙon Allah, maganar Allah. An siffanta alƙur'ani a nan da alhaqqu. Wa huwa fi ghari Hira, a halin yana nan a cikin wannan kogo na Hira. Faja'ahu al-malaku, sai mala'ika ya zo gare shi. Faqala qra, sai mala'ikan ya ce mishi yi karatu. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana biqari, ni ba mai karatu bane, wato ban iya karatu ba. Wannan dalili ne akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka bai iya karatu ba. Gashi nassi ya tabbatar da haka. Sannan nassi na Qur'ani kuma ya tabbatar da cewa me? Wama kunta tatlu min qablihi min kitabin. Wannan nassin ya tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya karatun wani rubutu ba kafin a saukar mai da Qur'ani. Shine wama kunta tatlu min qablihi min kitabin. Sannan kuma wala takhutuhu bi yaminika. Wannan kuma nassin ya tabbatar da cewa bai iya rubutu ba idan lartadal mubtiluna da mabarnata sun yi ainihin shakka da sun kawo shubha da annabi ya iya rubutu da karatu sai su ce me sai ce dama ya iya shi yake rubuto a bai ban shi amma da bai iya ba fa sai ta zama daraja gare shi sallallahu alaihi wasallam yace ni ba mai karatu bane ban iya karatu ba kana yace fa akhadhani fa ghattani sai ainihin kama ni sai shake ni a cikin wata riwaya da isnadi ingantacce a cikin littafin musnad na al-imam abu daud da al-bayalisi yace ya shake ni a wuya wuya ya kama ya shake jama'a kun ji fa ba wai malamin tahfiz ba ba malamin hadda qur'ani ba ba malamin islamiya ba ba Allah ma malamin allo ba ya shake dan kaman mala'ika jibril ne ya shake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fa ba an biya mai karatun bane ya kasa ta da karatun ba amma biya mai batun farko amma aka ce yayi da yace bai iya ba aka shake shi ina kuma ba a ce an biya mai an yi laushi da bakin karatun sannan aka ce yayi ya kasa yace fa ghaffani hatta balagha min aljahl yace sai shake ni har sai da na galabaita jikina yayi sanyi jikina yayi la'asar kuma arsalani sai ya sake ni fa qala qira sai ce yi karatu kuntu ma ana biqari sai nace ban iya karatu ba wannan yana koyar da mu ladabi akan in malamin ka yayi magana da kai kai tsaye kai kuma sai ka mayar da ladabi domin in ka jiyar da magana take iqra magana ce ta manyan malamai iqra yi karatu sannan ji amsar amsa ce ta dalibai masu ladabi da yace da farko ma ana biqari yayi ladabi annabiyu bai sake cewa kai nake maka ban iya karatu ba sai sake cewa ma ana biqari ban iya karatu ba cikin ladabi haka ake wa malamai ina fata mun gane fa akhazani sai ya kama ni fa ghattani saniyata ya shaki ni karo na biyu hatta balagha min aljahd har sai da ainihin wato na galabaita kuma arsalani sai ya sake ni fa qala qira yace karanta yi karatu fa qultu ma ana biqari sai nace ni ban iya karatu ba algafar ta bala cikin ladabi fa akhadhani sai sake kama ni fa ghattani salisa sai sake shake ni na uku thumma arsalani sannan sai sake ni fa qala qira bismi rabbika alladhi khalaq sai ce kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min alaq wanda ya halicci mutum daga gudan jini iqra kai karatu wa rabbukal akram ubangijinka babba ne zai karrama ka kun ji waɗannan ayoyi su ne suka sauka wadda a wata riwaya akwai ƙarin aya ta gaba da wannan da wadda ke gaba kamar ayoyi biyar ko makamantan haka waɗanda wannan sako jama'a shine sakon farko da ya fara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama umarni da karatu ishara akan neman ilimi domin karatu bangare ne na ilimi sannan sai ishara daga ƙarshe akan cewa kai karatu ubangijinka zai girmama ka dalili ne akan cewa yana daga cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya karatu zai samu ilimi wanda ya samu ilimi fa zai samu girma a wurin Allah ina muka cire wannan saboda ya ce iqra bismi rabbika alladhi khalaq sai ce khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram cewa da kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halicci mutum daga gudan jini kai karatu ubangijinka mai girmamawa ne kuma zai girmama ka sai ya ce me allamal insana ma lam ya'lam to daga karatu ilimi ke samuwa kenan to in ilimi ya samu fa sai girma sannan ilimi kuma yake nuna me ilimi ana samun sanin Allah a ciki kuma ana samun sanin halitta Allah a ciki dan haka ya kawo rabbuka a cikin ilimi zaka samu sanin Allah a cikin ilimi kuma zaka samu sciences sanin halittun Allah da ya halitta yasa jama'a ku tashi ku yi ilimi kar ku zauna da jahilci Allah ya girmama ubanmu annabi Adam ta hanyar ilimi da ya samu na daukaka akan mala'iku waɗanda ba su da wannan ilimi faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yarjufu fuaduhu sai manzon Allah ya dawo da waɗannan ayoyi shine biha din ko faraja biha sai ya dawo da wannan labari ai alqissa sai manzon Allah ya dawo da labarin ko ya dawo da waɗannan ayoyi yarjufu fuaduhu ainihin wato hantar shi tana rawa ko zuciyar shi tana rawa a wata riwaya aka ce bawajiru gaban shi yana faduwa in abu ya taya maka da hankali sai kaga ba zuciyar kadai ce take bugawa ba gaban ma gaba ɗaya duk inda aka taba sai a jirawa yake to dan haka wata riwaya tace bawadiru gaban shi na faduwa wannan kuma tace yarjifu fuadu zuciyar shi tana bugawa fa dakhala ala khadijata bint khuwaylid sai ya shiga wurin khadijatu yar khuwaylid radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda ilimin da zamu dauka anan shine salaf suna girmama junansu na kasa suna girmama na sama wane ne ke ruwaito hadisin nan don Allah Aisha amma kun ga in tazo sunan Khadija sai ta ce radiyallahu anha me yasa zaki auri mutun ki same shi da matar shi ki dauka cewa wai matar shi din nan ba a bar girmamawa bace a bar wulakantawa ce wai ke kin ma shigo gidan ne dan ki kore ta me yasa zaki samu mutun ya auri mace ta haifa mishi ƴaƴa ta fita ko ta haifa mishi ƴaƴa ta mutu ki wulakanta ƴaƴan ita baki dauke ta a bakin komai ba ku duba Aisha ƙyar yarinya ce ƴar shekara 9 aka kawo ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta iya ladabin da in tazo tana bada labari in tazo sunan Khadija sai ta ce radiyallahu anha tana fadin sunan Khadija tana girmama ta domin Balarabe in yaso girmama ka sai ya hada sunanka da sunan mahaifinka gashi cewa take Khadijatu bintu Khuwaylid ya shiga wurin Khadija yar Khuwaylid sai Aisha tace radiyallahu anha Allah ya kara wa Khadija yarda tare da cewa Aisha fa bata taba ganin Khadija ba bas taba zaman aure gida daya ba amma Aisha tana mutunta ta saboda me saboda manzon Allah yana son Khadija manzon Allah yana mutunta Khadija manzon Allah baya wasa game da al'amarin Khadija dan haka Aisha take girmama ta da girmamawar da Allah ya bata take girmama ta da girmamawar da manzon Allah yake mata take girmama ta saboda Aisha ƴar girma ce in ka auro ƴar kaskantattun mutane sai kaga kai ta ne maka kallon banza ta ne wa matanka kallon banza ƴan matan zamani ku gyara tunaninku wai sai kaji yarinya ta ce tana son ta auruwa ne amma wai ta zo za ta yi dilin da matar shi wai za ta yi dilin da matan shi kai in kana da hankali ba za ka auri wannan ba kuma domin ita mata da miji sirri ne duk yadda matsala ke tsakanin kai da matarka dan wata buduruwar kan layi ta ji labari bai halatta ka ba ta fuskar ta zo ta ce wai ba ta zo ta koya wa matarka hankali ba wai ba ta gyara wa matarka zama ɗan matan zamani ku dawo cikin tunanin in kina son ki karɓo a hannun miji ki girmama uwar gidan shi ki gani in ya nemi wulakanta uwar gidan shi a gaban ki ke ki nuna mishi wannan kuskure ne dan in kika bari wannan kofar ta bude to za ta yi fadi dan sai ke ma kin shiga ciki saboda haka ku duba jama'a Aisha ce take cewa fa dakhala ala Khadijata bint Khuwaylid radiyallahu anha laraba da ma hanyoyi biyu ne suke da su wajen girmamawa ko ya hada ka da sunan mahaifinka ko ya hada ka da sunan danka da ka hada da Balarabe yace ismuka ish in kace Muhammad ibnu Ahmad Muhammad dan Ahmad sunana sai ya ce Abu Man to babanwa to daga ran da yaji ka ce Abu Ibrahim to da ya hadu da kai sai ya ce Aba Ibrahim sai ya ci gaba da girmama ka yana hada ka da danka ko kuma in ya so girmama ka sai ya ce ibnu Ahmad kun ga Aisha ta san ladabi ashe wannan dalili ne akan mu koyar da ƴaƴanmu ladabi tun suna kanana ba dan komai ba dan in sun je gidan miji su zama good ambassadors zama wakilai nagari dan idan ƴa ta je ta yi baranka da ma ko ta zama ballagaza ƴar danki to tana nuna haka gidan yake dan haka ku rinka zaunar da su kuna nuna musu ba haka ake kaza ba ba haka ake kaza ba ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza sannan ran da ba a kai ta ɗakin miji sai ka zaunar da ita kai mata wasiya ki rinka wa mijinki kaza ki rinka wa mijinki kaza kada ya zama wai a tunda ƴar fari ce wai kana jin kunyar ta wai tunda ƴar fari ce ke kina jin kunyar ta babu wannan a cikin addinin musulunci jama'a koya musu tarbiyya ake ku ji dai Aisha ta samu tarbiyya daga hannun uwarta mai suna Ummu Rumana da mahaifinta mai suna Abubakar as-Siddiq waɗannan gidan mutunci ne gidan musulunci Aisha ta ce ni kawai tashi ne naga iyayena suna sallah ban ma san sadda suka musulunta ba Abu Bakar musulmi ne mai mutunci mai daraja, Ummu Rumana musulma ce mai mutunci mai daraja, suka yi tarbiyar wannan ya ai tarbiyar manzon Allah ya gani tun tana yar karama shekarar ta shida ya ce wa Abu Bakar ka auren min da yarka Aisha mana sai ta yo ka aure Aisha ai kai dan uwana ne manzon Allah ya ce haka abin yake amma dan uwa ne a musulunci amma ba na jini bane sai ya ce to na auren maka da ita shikenan aure ya kullu ba sai an kai wata zabiya ta yi guda a jakan magori ko jakar boka ko makamantan haka na fatar mun gane Allah ya taimake mu faqala manzo Allah yace zammiluni zammiluni kulullibeni kulullibeni to kai kuma mai gida ka ji yadda ake magana da uwar gida ba a magana da ita kamar kariya da ya tashi sai yace zammiluni Khadija manzo Allah sai yace kulullibeni mata suna son mukami in kace mata madam ko first lady sai ga hancinta yana wani dagawa suna son mukami ina fatan mun gane mata suna son mukami shefa in ka iya tadi a yau jama'a dan kudi ka dan zaka bar sai ga kama mai duk sanatoci da za su zo su nuna babbar mota kalmomi ne ake tsayawa ana tsara wa mata waɗanda ake fada musu sai su tsaga kunnan su har zuciyarsu shikenan sai kaga ta je ta yi registerin ka a cikin zuciyarta to ba za ta sake soke register ba ko baka sake jaddadawa ku duba manzon Allah cewa Khadija yake zammiluni kulullibeni bai zo ya ce ke yau ba lafiya garin nan sai ce zammiluni kulullibeni kulullibe fa zammaluhu ita kuma Aisha da ta tashi sai ta mayar da damirin a girmamawa sai ta ce sai suka lullibe shi din hatta zahaba anhu ar-ru'u mutanen kasar Niger suna ba ni sha'awa wajen Hausa mutumin kasar Niger in yazo zai magana da mutum guda ya fahince yana so ya girmama shi ko ba su an shi ne baya magana da shi da kalma daidai da daidai baya cewa ai na ganka sai ce ai na gan kuran nan za ku wuce irin yadda bahaushen kasa Hausa ke magana da sirikin shi to bahaushen Niger in ka fahince shi da kyau haka yake Hausa ga duk wanda zai girmama ko ba su an shi ne na fata an gane hatta zahaba anhu ar-ru'u suka lullube shi har sai da wannan tsoro ya ainihin tafi daga gare shi faqama li khadija sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wa khadija duk abin da ya faru wa akhbaraha al-khabara kuma ya bata duk labaran abubuwan da suka faru yace da ita me laqad khashitu ala nafsi naji wa kaina tsoron mutuwa naji wa kaina tsoron kada in samu matsala ko aljani ne don a wata riwaya yace ina jin tsoron ko aljani ne yake son ya tabe shi don a wannan lokacin ba annabi bane shi bai san bambancin mala'ika ne wannan da yazo ko ku aljani bane bai iya bambancewa ba kuma tunanin dangi da kakanni da aka gada shine aljanu na taba mutane wannan abu ne wanda duk larabawa sun san shi a karkashin haka da yazo sai yake cewa ina ji wa kaina tsoro ka fassara da ko mutuwa ko rashin lafiya ko wani abu ya shafe ni ko ni tsautsayi ka baka ba Ibn Hajar ya tattauna irin jahar da mutuwa da rashin lafiya da makamantansu fa qalat Khadija sai kuma ita Khadija tace kalla ka saurara da kyau ka ji fa'idar auren babban mace idan kai mai da'awa ne kana buƙatar ka samu babban mace a gidanka wadda ta hada hankali idan kai dan siyasa ne kana buƙatar ka samu babban mace wadda ta hada hankali idan kai babban attajiri ne in kai dattijo ne in kai sarki ne ma'ana in kana rike da wani matsayi a cikin al'umma na addini ko tattali ko siyasa ko kasuwanci ko makamantan haka kana buƙatar babban mace a gidanka wadda in matsala manya-manya suka faru to waɗancan ƴan ƙananan amare sai a aje su sai a zo a nemi shawara da waɗannan masu dafaffen hankali waɗanda sun nuna amma in aka zo za a yi wasa da dariya da raha da hira da tatsuniya to sai a kira waɗancan amare su wannan haka manzon Allah ya yi wa gidan shi kaga yanzu matsala ce ta taho babba kaga kuma Allah ya san me zai biyo baya sai shirya mishi gogaggiyar mace ƙwararriya a rayuwa da yazo ya faɗa mata haka dan Allah ina son duk wanda ke wurin nan yayi tunani inda ai shekara 16 ce yanzu ka dawo gida ka ce kulullibeni tace lafiya ka ce ni fa ina jin aljani na tace aljami oh ni wallahi gidan mu zan kwana yau dan haka a cikin da'awa kana buƙatar nunanniyar mace mai nunannen hankali kana buƙatar komai ka same shi na musamman dan ya taimaka maka wajen da'awa amma kun ga da yazan annabi sallallahu alaihi wasallama matar ta kware da rayuwa sai ta ce kalla ba haka bane yadda kake tunani ko kada saurara ka ji sam wallahi tace na rantsa da Allah ma yukhzika Allah abada har abada Allah ba zai wulakanta ka ba kun ji sai ta danganta abin ga Allah tare da cewa ba annabiya bace ba malama bace amma me saboda dukkan balaraban jahiliya yayi imani da jimilla akwai Allah kuma yayi imani da cewa duk mace amana Allah yakan bar amana ta ci shi to amma sai ta lura manzon Allah aminin Allah ne mutumin kirki ne sai ta kawo dalilai a gaba da zamu zo mu samu sai take cewa har abada Allah ba zai wulakanta ka ba jama'a kun ga fa'idar auren mace mai cikakken hankali sai ta kawo dalilai tace innaka latasilur rahima lallai kai kana sadar